Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Shugaban Majalisar Wakilai ta Tarayyar Najeriya Honorable Gali Umar Na'abba ya ce yunkurin sa na tsige Obasanjo yana gab da ayyana kudirin neman tazarci a gadan mulki karo na uku. Ya kamata ya zama izina ga masu take dokokin kundin tsarin mulkin kasa. Gwamnatin Tarayya ta jaddada muradin ta na tabbatuwar inganci da samun nasarar ayyukan yi ga matasa ƴan Najeriya karkashin tsarin gina dan Adam na Social Investment Program. Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya sake aikewa Majalisar Dokokin Jiha kudirin neman sake daga likafar masarautun nan hudu da kotu ta soke duba da alfanun da za su haifar ta fuskar mulki ga jama'ar yankunan karkara. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Ishaq dan uwar noke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin ƴan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bar dama. Tsohon shugaban Majalisar Wakilai ta Tarayyar Najeriya Honorable Gali Umar Na'abba ya ce abubuwan da suka faru zamanin da yana rike da shugabancin majalisa tsakanin su da fadar shugaban kasa na wancan lokaci wato Chief Olusegun Obasanjo abu ne dake kunshe da darussa kala-kala ababen koyi musamman ga masu sha'awar karya dokokin kundin tsarin mulki. Honorable Gali cikin tattaunawar sa da kowane gauta ya bayyana cewa cikin manyan dalilai da suka janyo takun saka tsakanin majalisar su da gwamnatin ta Obasanjo akwai batun yadda shi mai girma shugaban kasar ya rika aiwatar da wasu batutuwa da suka saba da dokokin kasa musamman ma a bangaren batun yiwa kundin tsarin mulki karan tsaye. A cewar sa koda batun neman tazarci a gadan mulki yana daga cikin dalilai da suka fara janyowa alakar sa da gwamnatin ta yi tsami matuka tunda a wajen Obasanjan da mabiyansa irin su gwamnan Kano na wancan lokaci Kwankwaso suna ganin idan har irin su galin ne a majalisa lallai burin sa na wannan tazarci ba zai taba cika ba.
Su suka dinga angiza shi wannan shugaban kasa domin yayi tazarci da shi da wasu gwamnoni waɗansu ƴan arewa ne wasu kuma na kudu ne. A hakika wannan yunkuri na Obasanjo ya illatar da demokradiyya kwarai da gaske domin a lokacin nan mu muna cikin jam'iyyar PDP kuma da ya kudirin tazarci din tunda ya san irin mu ba za mu ba da goyen baya ba ya nemi sai ya kwace jam'iyyar gaba ɗayanta domin yayi abin da ya ga dama kuma a wannan lokaci yace sai a zo a sake sabon rijista a sabunta rijista ga ƴan jam'iyya domin waɗanda suke zargin ba za su goya masa baya ba ai waje da su. Haka kuma aka yi a Kano da aka zo sai kasance da ni da marigayi Alhaji Muhammad Abubakar Rimi da Alhaji Musa Gwadabe tare muke siyasan mu kuma dukkan matakin da zamu dauka akan abubuwa na siyasa tare muke zama mu tattauna kuma mu dauki mataki guda. Aka ce kada ai mana rijista har sai an yi congress an yi zabe sannan in muna so sai ai mana rijista kuma an yi hakan ne domin kada ya kasance akwai waɗansu mutanen mu a cikin shugabanci na jam'iyyar PDP. Saboda haka bayan sun yi rijistar su an yi congress na ƙarya aka fitar da shugabanci sannan kuma aka zo aka tuntube mu akan ko muna son ai mana rijista muka ce ba ma kata. Wannan yasa mu ukun nan muka zauna da wasu abokan siyasar mu na Jigawa kamar su Ali Sa'ad Birnin Kudu tsohon gwamnan Jigawa kenan da su Alhaji Bashir Alhatu da manya-manyan ƴan siyasar Jigawa muka yi taro muka kafa abinda muka kira a lokacin PDP ta jama'a wato People's PDP kenan. Mun yi wannan yunkuri ne domin mu cimma manufa biyu. Na farko mulkin kasar nan ya dawo arewa kamar yadda muka yarjejeniya a jam'iyyar PDP cewa wannan shekara mulki zai dawo hannun ƴan arewa wanda kuma Obasanjan ya take saboda baya son hakan. Sannan kuma na biyu mu hana wannan tazarcin. Da waɗannan manufofi biyu muka ce mun bar jam'iyyar PDP din muka kafa PDP ta jama'a a Kano wanda daga bisani muka zo Abuja muka nemi abokan siyasar mu ƴan arewa muka yi meeting da su muka nuna musu hadarin a kyale Obasanjo ya ci nasara akan abin da ya sa a gaba sannan kuma shugabanci ya dawo arewa kamar yadda aka yarjejeniya. Muka samu amincewar su shine muka fito da wata kungiya da ake ce mata MRDD wato Movement for the Restoration and Defense of Democracy wato kungiyar tabbatar da kuma kare tafarkin demokradiyya.
Honorable Gali Umar na Abba kenan tsohon shugaban majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya. Idan Allah ya so cikin shirye-shiryen mu masu zuwa nan gaba za a ji cigaban wannan tattaunawa. Kafin nan kuma abin tambayar anan shine ta yaya majalisar wancan lokaci ta tinkari batun tazarcen da aka tabbatar da cewa Obasanjo na nema wace irin balahira ce ta faru? Honorable Nasir Garba Danti wanda ke wakilcin garki da babura a majalisar ta wancan lokaci ya ba mu amsar wannan tambaya.
A gaskiya abin da Obasanjo ya so yayi shine gyara tsarin mulki ya zamanto cewar an daina zango na shekara hurhudu sau biyu sai dai ayi zango na shekara bakwai sau daya kuma a fara a kansa. Mu inda muka ga kuskure duk abin da zai gaya mana na amfanin wannan shine da sai ya ce kada a fara da kansa da ba za mu yi tunanin wani abu ba sai ya ce shi ma yana iya yi. Wato mu abin da muka ji tsoro bayan ya gama shekara 8 ya zo yi shekara 7 kuma idan ya samu nasarar gyara wannan kundin tsarin mulki na Najeriya muna ganin zai sake canja tsarin mulki ya zamanto cewar ya ƙara wata 7 din kenan. Kaga a takaice a shekarunsa ya zamanto cewar zai yi cigaba da yi yadda sauran shugabannin wasu daga cikin shugabannin Afirka suke yi yayin shekara 30-40 idan Allah ya ara masa rai yana yi kuma sai ya radawa gwamnonin lokacin yace duk da su za a wuce kwadan mulki ya zamanto idan su ya rufe. Mun yi yaki da taimakon Allah subhanahu wataala mun yi yaki da mutanen nan saboda abin da ake kira kuɗi dala wanda ake ajiya a majalisa har dai waɗanda ake ganin cewar sun yi takaurin suna wajen kin wannan abu ya zamanto cewar muka samu nasara. Magana ta gaskiya shine an yi amfani da jam'iyyu a lokacin, an yi amfani da kuɗi, an yi amfani da gwamnoni, an yi amfani da duk abin da ke ba a tsammani, amma Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa da rahamarsa ya sa muka dakile wannan. Mu wasu daga cikinmu yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa bamu koma ba saboda a lokacin jam'iyyar PDP ta yi magudi a zaɓe mu kuma an ɗauko mutum gurguda da kowace jiha wanda muka zauna muka yi mitin da marigayi Tona Anini a wani hotel inda aka tabbatar mana da ba ruwansu da wata jam'iyyar da kake yi in dai ka bada goyon bayan wannan an tabbatar ma za ka dawo majalisa. A lokacin na tambaye shi na ce to kai ni daga jihar Jigawa nake, kai daga Edo kake, ni ɗan jam'iyyar AMPP ne, kai ɗan jam'iyyar PDP ne, yaya za a tabbatar min da zan dawo tunda baka san yadda na zo ba? In dai ba magudi jam'iyyar PDP za ta yi ba. A nan dai bai ba da ansa ba, amma na tabbatar da kamar yadda wannan jam'iyya mai ci yanzu ta jam'iyyar APC ta yi yaƙi da waɗanda suka yi koma jam'iyyar PDP, haka jam'iyyar PDP ta yi yaƙi da waɗanda suka ƙi ba da goyon tazarce ya zamanto Obasanjo ya wuce karo na uku, watakila zuwa karo na hudu, watakila zuwa karo na biyar.
Honorable Nasir Garba Danti kenan tsohon wakilin garki da babura a majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya. Abu kamar wasa dai Bahaushe kan ce karamar magana take zamuwa babba. Jita-jitar batun ci gaba da zangon mulki karo na uku a yanayin tazarce ga shugaban kasa Muhammadu Buhari wani batu ne da ke ci gaba da janyo tunane-tunane kala-kala daga bangarorin al'umma daban-daban inda gaskata yiwuwarsa ke cikin manyan alƙaluman lissafi a matsayin inda bakin ya karkata. A cikin tattaunawar da ɗan gwagwarmaya kamar Ishaq Gandun Albasa ya yi da kowane gauta ya gaya mana cewa akwai yiwuwar fa duk wannan zance ya zama gaskiya tunda dai akwai da dama daga cikin tsaffin shugabannin siyasa da za su iya cin gajiyar hakan.
Idan aka ce yau sun gyara constitution, kada kai mamaki a 2023 a tsaya takara tsakanin shugaba Buhari da shugaba Obasanjo. Gwamnonin da suka wuce, tsofaffin gwamnoni kamar Dr. Rabi Musa Kwankwaso zai zo ya tsaya a Kano takarar gwamnansa. Kamar
su man gyaran dokar idan aka yi har waɗanda suka yi irin wannan zangon mulki nasu guda biyu baya suka gama duk su ma za su iya dawowa sake maimaitawa.
Ai abinda ake magana ya zama zango ɗaya zaka yi, idan kai zango ɗaya shikenan ba za ka ƙara takara ba. Idan kuka gyara kaga waɗancan awancin tsohon constitution doka tsohuwar doka suka yi mulki, yanzu sabuwar doka ta zo su ma suna da damar da za su ci moriyar wannan dokan nan. Kaga gabaki ɗayan su suna da sha'awar haka, wa ka ji bakin su?
Amma fa irin wannan abu ne da watakila ba yau aka fara ba kamar inda ka faɗa, kuma an gani a zamanin tsohuwar gwamnatin Obasanjo wadda mutane kuma ba suka yi watsi da wannan al'amari bai ci nasara ba. Ta yaya kake tsammanin cewa wannan ma za a iya ci nasara?
Abin da yasa a wancan lokacin Obasanjo ai ba su ji daɗin mulkin kamar wannan lokacin ba. Shi Obasanjo a wancan lokacin shi kaɗai ne wanda za ka ɗaga ka ce shi ne ya ji daɗin mulkin domin shi ne ya yi zango biyu duk kusan gwamnonin da ake da su za ga zango daya ake yin canji. Amma Obasanjo shine ya samu wannan dadin mulkin yake sha'awar a gyara constitution a wancan lokacin. Shi yasa suka kawo tarnaƙin dokar. Amma a wannan lokacin fa za ga majalisa ce ta tasu da an shinshata majalisa ce ta tona maina. Dan haka ana zuwa da ita bi kawai za a yi.
Shi shugaban kuma ya ce babu ma wannan zance.
Maganganu nawa akai aka ce babu su kuma suka zo suka tabbata a ƙasar nan. Dan haka kada ka yaudari kanka. Wannan abu ne mai yuwa amma idan za su yi mu a bangaren mu na talakawa mu muna da shawarar da zamu ba su domin ba za mu iya hana su ba za mu ce su yi ba za mu ce kada su yi ba. Shawarar da muke da ita idan sun tashi ana da dirka kusan guda uku da take juya ƙasar nan. Idan ka fito a takara ta dan majalisa bangaren doka kenan to ka tsaya a wannan bangaren doka walala idan kai shekara shidan ka a bangaren jaha ba za ka tsallaka ka koma bangaren zartarwa ba bangaren shugaban ƙasa to kai hakuri a wannan daga nan sai dai ka tafi majalisar tarayya domin nan ka fi kwarewa. Idan ka fito a takarar gwamna kai gwamna shekara shida to kada ka ce za ka koma sanata ko dan majalisa a'a ka hakura sai dai kai harin shugaban ƙasa. Idan za su yi wannan dokar kaga an takaita abin kenan kowa
ya kace ka ce wannan abubuwan da ka faɗa su fito a cikin gyararrakin da za a tabbatar da su na ka'ida
wannan ita ce babbar shawara da muke ba ita majalisa idan za ta yi
sabanin hakan akwai wani kalubale ne
babban kalubale sai mutun ya zo ya ci moriyar nan kamar yanda suke yi yanzu sai ka ci moriyar nan bangaren zartarwa sai ka koma bangaren doka kuma a nan da kake da kwarewa kamata yayi ka dora akai ka tafi in ka koma bangaren doka sabon karatu zakai
indai har mulkin naka yana amfana da al'umma to ai kaman ba a yi buko
ina inda ana amfa al'umma suna amfana da mulkin da suke yi ai ba za su rika yin wannan koken da ake yi ba wanda ni da kai yanzu kana jin yanda al'umma suke kuka a yanayin shugabancin da ake musu.
Kamar Isha Gandun Albasa kenan guda cikin masu koke da muryar talakan Najeriya. Wannan dai kamar yadda kuka ji tun a baya batu ne mai fadi wanda zamu ci gaba da fito da alƙaluma da kuma sabbin bayanan da ke biyo bayan kowane irin motsi mai alaka musamman ma daga gwamnati ko kuma jagoranta da ke mulki a mataki na gaba. Ko da dai shi kansa wannan batu na tazarce akwai waɗanda ke danganta shi da nasara muddin dai kulliya ta biya kuɗin sabulu ma'ana dai idan jama'a suna nuna gamsuwa da manufofin da ake aiwatarwa da kansu za su nemi tamaimaita ba tare da an kai ruwa rana ba. A yanzu ana iya cewa daga cikin kunshin bayanan abubuwan wanda ke damun talakan kasar nan shine rashin aikin yi wanda shi ma wannan aka gano cewa idan biyara da sata to lallai daddawar ma tana da kafirin wari. Ka san mafi rinjaye na matasa a kasashen da suka shiga badai an gano ba sa dogara da su kammala karatu su zauna jiran gwamnati ta ba su aiki illa dai suna amfani ne da fikira wajen yin kirkire-kirkire wato dai sarrafa basirar su ta hanyar neman abin rufawa kai asiri alabar shi raguwar gibin kuma gwamnati ta cike shi ta hanyar kirkiro hanyoyin dogaro da kai da kuma koyar da matasan kananan sana'o'i. A ra'ayin masu bawa gwamnatin kariya irin su Ibrahim Ahmad Umar da sauran aiki fa a gaban gwamnatin idan har ta yi la'akari da halin da ake ciki na taɓarɓarewar lamura da suke da alaka da wannan matsala ta rashin aikin yi.
Aiki ba sai lallai gwamnati ta dauki aiki ta baka aiki ba. Idan aka samu standard na wutar NEPA power ta samu yara za su samu aikin yi. Yaro ya gama jami'a ba shi da aiki, yaro yana zaune a dan kasa ba shi da kudi ko da laboranti ya samu inda zai rika samun kudin da zai biya bukatunsa da na ƴan uwansa. Girma shugaban kasa idan ka tuna a baya lokacin Jonathan za a yi recruitment na immigration mutum nawa ne suka mutu a cikin stadium sakamakon neman aiki kuma a ƙarshe aka zo aka yi counseling din aiki. Duk da an yi ƴan power an dabi ɗan sanda ana ɗiban sojoji lalle muna kira da gwamnati mai girma shugaban ƙasa a matsayin ka na dattijan arziki a rubanya wannan abu a sake daukar ma'aikata ai kokarin gyara wutan NEPA domin an ragewa gwamnati wani barazana na cewa ba sa daukar ma'aikata
don mutum ba samu ci gaba wutan NEPA
ba samu ci gaba amma muna so a ƙara su kuma dalibai ƴan uwana lalle su kula tun a NYXC ake koya maka cewa idan ka samu aikin yi ka rika yi ba sai lalle gwamnati ta baka aiki ba ba za ka zo gida ka zauna haka kawai ka rika blaming din gwamnati tana ka aiki ba
duk duniya ce babu abin da ya kamata a samar din wanda za su iya yin aikin ko da gwamnati bata ba su ba
kamar ya
cewar inda an samu wuta da wasu ila su ma sun nema kansu aiki baka ga cewa abubuwan da zai samar musu da ayyukan yin ba su gwamnati ta ba su ba gwamnatin ta gaza wajen samar
da su ne nake gaya maka ni yanzu ba na yi makaranta ba na aikin gwamnati sana'a koya take kakka raina ka je ka rika yin sana'a koya domin ka biya bukatunka i zama ka zauna lami lafiya amma ka tsaya cewa lalle gwamnati sai ta baka da AC ko ka samu aiki aikin ma babba mafi akasari in an zo recruitment zaka ga waɗanda suke neman aikin wasu suna da aiki su suke su canza
a wannan
hakan take dai wasu na ganin dole a cewa mijin iya baba ta fuskar jinjina kokarin gwamnatin dake mulki tun bayan da ta yi shela a matsayin umarnin daukar aikin jami'an yan sanda mutum 400 a fadin kasar nan baya ga kudirin inganta hanyoyin gina dan adam karkashin tsarin nan da akan ce social investment program a mataki na jihar Kano ma dai akwai irin wannan yunkuri da muka ji cewa gwamnati na shirin samar da aikin yi a tsakanin matasa a fannin malinta wato koyarwa wadda a wajen masu hamayya irin su Sadiku babba gidan maza shi ma wannan tsari akwai shubha a ciki kuma idan har Allah ya so abba zai zo ya gyara al'amara
jama'ar jihar Kano da ake wahalarwa ake sa musu rai akan cewa za a dauke su aiki na koyarwa wanda har yanzu mu bamu ji wani abu akai ba an kira wayannan mutanen an yi interview da su amma mu muna kyauta ga tsantsewar wayannan wanda aka kirawo din ba su ake so a amfana su ba za a dauko shafafu da mai wayanda suke da uwa a gindin murhu a ba su wannan aikin su yi shi dan haka muna kira da gwamnati in har ta san haka ne bai kamata a ce ta kirawo mutane 44 local government ba ta kira su zuwa KU domin interview wayannan mutanen sun sha wahala sosai kuma mutane ne wanda mu muna da yakinin cewa sun fi wayanda ake tunanin ma za su dauka domin wayancan gata ne zai kai su kuma wayannan kwakwalwarsu ce za ta kai su wanda interview nan muna kyauta da cewa dukkansu sun ci wannan interview
amma ina ka samu labarin cewa za a canja su wadannan da wasu
in har ba hakan bane dan me yasa har yanzu ba a kira wayannan mutanen ba interview da za a yi na daukan malamai ba a taba jan lokaci wajen daukan ma'aikata a jihar Kano
daga an yi interview kawai sai a ce an ɗebi mutane ba sai an canja tantancewa
wani tantancewa za a tantancewa sau nawa za a tantance an gama tantancewa sannan kuma muna kira ga gwamnatin jihar Kano da ya hakuri ta duba akan me yake damun al'ummar jihar Kano al'ummar jihar Kano suna da bukatar bunkasa harkar kasuwanci da samu wa da matasa aikin yi
ba bunkasa harkar kasuwancin ne
gaskiya babu wani bunkasawa da ake in
ba ɗaya daga cikin yan kasuwa ne da kasan ba a bunkasa
ko da a ce ba na ɗaya daga cikin yan kasuwa ina ɗaya daga cikin jama'ar jihar Kano wanda komai ana yi akan idan muna ji muna gani sannan kuma wannan harkar kasuwanci inda a ce tana bunƙasa mu karan kanmu za mu ja arzikin mu
Sadiku babba gidan maza shugaban kungiyar kwankwasiya dodar na jihar Kano a yayin da yake wannan batu shi ma shugaban kungiyar a fede buri har bindi nai Sani Yelo Kujiya ya shigo dauke da hujjojin kalaman da yake yi cewar tabbas fa tsakanin kwankwasa da ganduje bakin sa daya a dan haka talakawa ma su daina wahalar da kawunan su
Na fada Rabi'u Musa Kwankwaso da Abdullahi Umar Ganduje suna kaunar junan su shekara ta 20 ne musu bauta irin ta siyasa da dukiyata da jini na da lafiyata nake musu bauta irin ta siyasa ina tabbatar maka bakin su dai ina kira ga talakawa ƴan uwana ku zauna lafiya 2023 ba a san inda za a yi ba mutanen nan za su iya hadewa
wai kaman ya bakin su daya
duk mutanen da suke bugo mana waya suke cewa ga zance ga magana ina so in tabbatar musu Allah ya jikan Alhaji Yusuf Ciro Makutama Allah ya jikan Alhaji Kawu Ino Gurjiya Allah ya karawa Alhaji Yahaya Umar Bagobari lafiya wayannan mutanen su suka koya mana gogormaya mu muna yin gogormaya ne dan al'umma amma ina tabbatar maka da kwankwasa da ganduje bakin su daya domin dawowar Murtala Sulangaro ya tabbatar mana da kwankwasa da ganduje bakin su daya
saboda me
yan kwankwasiya da yan gandujiya ku zauna lafiya 2023 in ganduje ya fito takarar sanata mu al'ummar Kano ta Kudu ba za mu yi musu amfanin komai ba mun riga mun gama musu amfani domin ba wanda zai dawo i takarar gwamna magana aiki ta takarar gwamna 2023 al'ummar jihar Kano ku tsaya ku nemo wa kanku mu fita a nemi mutumin da zai taimaki al'ummar jihar Kano
daga ina
a cikin jihar Kano
dama za a kawo dan wajen Kano ne
mai girma dubuti gwamna akwai aye tambaya akan ka a gun ƴan gandujiya na ƙasa idan su Alhaji na goda suka ce baba ya cusa dala wai dadi kake ji ko bacin rai kake ji kamar inda ƴan gandujiya na ƙasa suke jin haushi ya kamata mai girma dubuti gwamna ko dai ka barranta kanka da su Alhaji na goda ko kuma mu ƴan jam'iyyar APC da muke dauniya ka zo ka taimake mu domin harkan nan tsakanin mu da Allah muke yi 2023 babu mutumin da isa imana dole ice ga dan takara
wata shi Sani Yelo Gujiya shugaban kungiyar a fede buri har bindi nai dan siyasa a Kano a bangare guda kuma kungiyar APC Media Forum karkashin jagorancin Habibu Indabawa mai yangu-yangu ta kai ziyara gidan Alhaji Labaran Murtala dan mutum kasancewar sa jigo a siyasar jihar Kano ta fuskar jin kai da tallafar rayuwar al'umma fiye ma da wasu mukarraban gwamnati a yayin wannan ziyara sakataren wannan gida Shehu Aliyu Ayuba yayi karin haske game da nagartar wannan jagora nasu
da farko Alhaji Murtala dan mutum duk karshen zangon karatu idan za a koma yakan buga littattafai kusan akalla guda 10,000 yana raba dalibai yara kannan mu da ƴaƴan mu duk wanda da ya kamata kamar da na kalla kasancewa kowa a nan kusan yara iyali ina tiranin a gida ko to wannan gida a madadin Allah labarin mutanen mutum muna kira da wannan kungiya duk sanda za a koma zangon karatu albashi first term second term ko kuma third term idan da buƙatar wasu daga cikin ku ba su da halin yanda za su siya wa ƴaƴan su littattafai muna kira gare ku da ku zo ku kawo kukanku insha Allah za a share muku aikin yudu duk bayan wata uku a ƙarƙashin jagorancin Allah jami'ar talaɗan mutum a wannan gidan muka yi wa mutane kusan akalla guda 50 zuwa 100 duk bayan wata uku ana musu aikin yudu free kuma saboda haka shi kansa aikin yudu na san wasu daga cikin kwanan sun fara manyanta saboda haka daga yau insha Allah a madadin jagorancin Allah jami'ar talaɗan mutum nake sanar da ku cewa duk wanda ɗaya daga cikin members ɗinku yake da matsala ta bangaren yudu zai iya requesting a zuwa samu kai tsaye a madadin talaɗan mutum insha Allah za a yi
Shehu Aliyu Ayuba kenan sakataren gidan siyasa na Alhaji Murtala dan mutum da ke neman shugabancin karamar hukumar Nasarawa. Karamar hukumar da a wannan lokaci haduman siyasa da ke kare manufofin shugabanta irin su Salisu dan Batarawa Kawaje ke cewa Lamin Sanufa ya zama dingayi duba da yadda yake jabantar rayuwar ƴaƴan wannan karamar hukuma.
Ya debo matan masinjoji gaba daya ya debo matan masu gadi na karamar hukumar Nasarawa gaba daya mutum 86 an ba su jarin da za su tsaya da kafafuwan su shi kansa mai girma mataimakin organizer secretary na jihar Kano mai girma Salisu Ayo Gauna wannan jari ya samu albarka muna fatan nan da shekara daya wannan jarin da izinin Allah zai kai sai a daidaita sau saraba kuma sun tsaya da kafafuwan su a karamar hukumar Nasarawa a gidajen su
ina batun ayyukan rayi kasa da aka jiwa al'umar wannan yanki suna koka
eh wannan mun yi shura a nan wajen dan yanzu maganar da nake maka akwai asibitin Getsi mai girma algon chairman ya sai filaye gaba daya na wannan gefen asibitin za a shigar da shi cikin wannan asibiti domin ɗan karamar hukumar Nasara ta ci gaba da amfana roman demokradiya yanzu kwanan nan da kwana kadan za mu siyo motoci mu raba masallatan mu da yawa shi malika fani zai waita karamar hukumar Nasara kage idan muka yi wannan to duk karamar hukumar Nasara babu wani bangare da mu taba ba
sanya a ce ba wani bangare ya batun gishirin rayuwa ilimi da ake ganin kamar an samu koma baya wannan bangare
ai idan magana ilimi kake mai girma algon chairman tun a baya muka sallama harkar ilimi ba za ka ji ɗan karamar hukumar Nasara ya tawo ya koka kan harkar ilimi ba domin na tabbatar maka da cewa mai girma algon chairman yayi taro aka raba littattafai kyauta aka zo aka raba uniform kyauta aka raba chok kyauta duk abin da ya kamata a yi mai neman ilimi a karamar hukumar Nasarawa dan talaka ya amfana a ƙarshen na kira da mai girma gwamna Dr. Abdul Umar Ganduje akwai mutane masu daraja irin su Alai Bashir da mai sabo singa a taimake su dauko lintsimi mai kujera a basu domin a taimake dan mai karza dan mai yalo
sai Salisu dan Batarawa Kawaje dan siyasa a karamar hukumar Nasarawa haka ma dai lamarin yake Gadi Sharif Muhammad PA na shugaban karamar hukumar birnin Kano da ya shigo yana godiya ga gwamna bisa ga sake nada Murtala Salagaro a matsayin kwamishinan kananan hukumomi a cewar sa duba da yadda yake kula da shugaban kananan hukumomin
kuma bayan haka muna ƙara jin dadi da farin ciki yanda Allah subhanahu wataala ya dawo da shi bisa kwamishina wannan kuma yanda yake kula da forum din mu na PA da SA ko wani abu ya samu yana kirawo mu ya zauna da mu diye ji ya abubuwan namu to muna godiya
kamar yaya
kamar zai ringa ji ya forum din mu yana abin nan har ma dan hakan ma yanzu sai da ya kama mana office na wayansu abubuwa dukkan wayansu abubuwa da yake so yake ji in muka gaya mishi yana yi gaskiya ba tare da an sani ba dan mu ba ma fitowa radio ne mu faffada amma to yau muka gani ya kamata mu zo mu yaba mishi kuma mu gode mishi kuma da Allah muna so ƴan uwa da Allah kusa shi a cikin addu'a Allah yi jagora Allah idafa Allah isa wannan commissioner din Allah isa ya amfani ƴan baya ba dan komai bane muke so wayannan PA da SA din a riga a dan kafa wani forum sosai dan arga na baya mu namu ya kusan karewa na baya dan arga ai musu wani foundation dan su ji dadi kuma ciyamomi ma muna godiya bisa yanda kuke kulawa da PA din ku kuma muna godiya da commissioner yanda yake kulawa da ciyamomi na 44 local government
matashi Di Sharif Muhammad kenan PA na shugaban karamar hukumar birnin Kano kafin mu je ga jin labarin mataki da gwamnati ta dauka na sake aikewa da kudurin dokar nan da zai daga likafar masarautun jihar Kano kungiyar social media ta jihar Kano reshen karamar hukumar Gabasawa tana sanar da sunayen shugabanninta da suka hada da Mubarak Usman Garan Danga a matsayin shugaba sai Muhammad Awwal Joda shi kuma mataimakin sa sai kuma Nasiru Sa'adu wanda yake rike da matsayin tarejara sauran su ne na jilla Halawan wato sakataren shirye-shirye da kuma Nasiru na Bako Gabasawa a matsayin sakataren kudi sai ko Nabila Danjuma wanda ke rike da shugabar mata mun sami wannan sanarwa daga jami'in hulɗa da jama'a na wannan kungiya mai daraja ta 1 wato kanawa zakirai anan kuwa gwamnatin jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce muhimmancin da ke tattare da kudurin dokar daga likafar masarautun nan hudu da kotu ta soke abu ne mai muhimmanci da ke da alaka da cigaban yankunan karkara za a gane hakan ta la'akari da abin da ya faru bayan hukuncin kotu na soke matsayin waɗannan masarautu dan haka bayan zaman majalisar zartarwa gwamnati ta ga dacewar sake mika wannan kuduri ga majalisa tare da neman lallai ta yi abin da ya dace cikin gaggawa kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai na gwamnatin Kano Kamarad Muhammad Garba cikin cikin wata sanarwa da ya raba wa manema labarai a Litinin din nan. Ya ce darajar waɗannan masarautu wasun su matan talatale suke da kima ta fuskar tarihi da dadaddiyar ingantacciyar al'ada wanda yunkurin farfado da hakan ke fuskantar kafar angulu. A cewar sanarwar gwamnati ta yi taza da tsifa kan muhimmancin waɗannan masarautu wanda kuma ta gano cewa kusan dukkanin wasu ayyukan ci gaba da gwamnati ke son yi a yankunan karkara ba za su samu cikakken gata ba sai waɗannan masarautu suna aiki da cikakken ikon daraja ta daya. A dan haka wannan mataki na farfado da wannan kudurin doka an dauke shi ne karkashin bukatar al'umma wanda kuma kwamishinan ya da labaran yayi kira ga majalisar da ta amince da shi. Idan dai ba amanta ba mai shari'a Usman na Abba wato alƙalin babbar kotun jihar Kano shine yayi hukuncin rusa dokar da gwamnatin ta dogara da ita wajen daga likafar waɗannan masarautu hudu da suka hada da rano gaya karaye da bici bisa ga hujjar cewa majalisar dokokin bata bi hanyar da ta dace ba wajen amincewa da wannan doka.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Masararo a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokanan aiki Salisu Baffayo, Khalid Shattima, Adam Suleiman da Umma Suleiman, Ibrahim Isaac dan uwar Rano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.